reste de nos programmes et à la prochaine.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 22 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Dakarun Isra'ila sun kai wani mummunan hari akan mayakan Hamas da ke kudancin Gaza a yankin Yahudawa yan kama wuri zauna da ke gabar kogin Jordan. Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da raba abinci a Rafah da ke kan iyakar kudancin Gaza sakamakon karancin abinci da rashin tsaro. Prime Minister India Narendra Modi ya tsokano cece ku ci sakamakon maganganun kin musulunci da ya rika furtawa.
To Allah ya kyauta kanin labaran kenan. Yayin da shugaban Najeriya ke cika shekara guda akan mulki, ƴan Najeriya da masana shari'a sun bayyana sashen Hausa mummuntar ra'ayoyinsu game da salon kamun ludayin gwamnatinsa a fannin shari'a.
Yayin alƙawura ma fannin alƙalai cewar gwamnati za ta girmama dukkan shari'un da za a yi, ba kuma zai sa baki ba cikin shari'un da za a yi, kuma har zuwa yanzu abin da ya bayyana shine baya sa baki a abubuwan da suka shafi shari'u a Najeriya.
Sai a biyo mutum cikin shirin domin jin cikakken rahoton. Sannan kuma na tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyinna ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ran 30 nan ne dakarun Isra'ila suka kai wani mummunan hari akan mayakan Hamas da ke kudancin Gaza a yankin Yahudawa yan kama wuri zaune na gabar kogin Jordan. Yayin da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi fatali da yunkurin babban mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ya nemi warantin kama Gallant din da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Jami'an lafiyar Palestine sun ce dakarun Isra'ila sun kashe mutane 7 har lahira a yayin harin a birnin Jenin da ke gabar kogin Jordan, inda shugaban asibitin gwamnatin na Jenin ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗin likitan tiyata ne a asibitin. Sojojin Isra'ila sun rawaito cewa harin nasu ya kai kaici mayakan Hamas ne, kuma dakarun nasu sun kashe da dama daga cikinsu. Sojojin Isra'ila sun ƙara da cewa dakarun ƙasa na Isra'ila da jiragen saman yaƙi sun riga buɗe wuta a birnin Rafah da ke kudancin Gaza, yayin da wasu dakarun suka riƙa ba ta kashi da mayakan Hamas a yankin tsakiya da arewacin Gaza. Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da raba abinci a Rafah da ke kan iyakar kudancin Gaza sakamakon karancin abinci da rashin tsaro. Wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa a yau Alhamis cewa ba a iya isa cibiyoyin raba tallafin abinci na hukumar sama da abincin ta Majalisar Dinkin Duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijirar Palestine sakamakon barin wutar da dakarun Isra'ila ke yi a Rafah. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan guda da 100,000 na fuskantar matsananciyar yunwa. Hanya ɗaya tilo da a can baya ake bi wajen shiga da kayan agaji zuwa Gaza ta Rafah da ta tsallaka cikin Masar tuni aka rufe ta tun a ranar 6 ga watan nan na Mayu. Haka zalika babu wata motar ɗaukar kaya da ta bi ta gadar da Amurka ta gina ta kayan wato da kayan agaji zuwa Gaza cikin kwanaki biyu. Mai magana da yayin hukumar ya ce ayyukan jin kai a Gaza na gab da durƙushewa. Abir Atefa ya yi gargaɗin cewa muddin ba a gaggauta maido da shiga da abinci mai yawa da sauran ababen bukata cikin Gaza ba, to kuwa za a samu yaduwar al'amura irin wanda fari kan haifar. Prime Minister India Narendra Modi ya tsokano cece ku ce sakamakon maganganun kin musulunci da ya rika furtawa tun bayan so makada gura a zaben yan majalisar kasar a watan jiya. Duk shike dai ba Modi ne kadai ya rika barin irin waɗannan maganganu da ka iya haddasa fitina game da musulunci ba. Manyan yan jam'iyyar sami mulki ta Bharatiya Janata BJP sun rika sakin irin waɗannan maganganu na kin jini a yayin da jam'iyyar sake neman kafa tarihin na lashe zabe a karo na uku tun bayan makonni hudu da fara kada gura a ranar 9 ga watan Afrilu. Wata hukumar binciken kwakwaf Hindutva mai mazauni a Amurka ta tattara bayanai akan daruruwan tararrukan gangamin siyasa da jam'iyyar ta BJP ta rika gabatar da fitattun yan takararta da suka rika jefa kalaman tozar ga musulmi. Ana sauraron labaran daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Ina tuma kaɗan hawar sake dawo da labarai. Kafin nan, yayin da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ke cika shekara guda akan karagar mulkin Najeriya cikin wannan watan, masana harkokin shari'a da 'yan Najeriya na ci gaba da kallon salon mulkin a ɓangaren shari'ar da wasu ke kuka wasu kuma na guda. Daga Kaduna, wakilin murya Amurka Isa Lawal Ikra ya haɗa mana rahoton musamman a ɓangaren shari'a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Bola Tinubu cikin shekara guda.
Bangaren shari'a dai na cikin tiraku ukun da ke rike da demokaradiyyar da wasu ma ke ganin yafi karfin sauran bangarorin idan aka lura. Duk ko da yake suna ta faman zargin cewa gwamnatin Najeriya ta yi wa bangaren shari'a rikon sakainar kashi. To ko zuwa yanzu gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da ta share shekara guda akan madafin iko ta kawo wani sauyi a wannan bangaren? Wannan ce tambayar da na yi wa lauya mai zaman kanshi a Najeriya barista Elzubair Abubakar.
Ya yi alkawura ma fannin alkalai cewar gwamnati za ta girmama dukkan shari'un da za a yi ba kuma zai sa baki ba cikin shari'un da za a yi kuma har zuwa yanzu abin da ya bayyana shine baya sa baki a abubuwan da suka shafi shari'u a Najeriya ko da shari'a ta gwamnatin tarayya. Na biyu kuma Kotun Kolin Najeriya dama tana da gibi wajen yadda yawan alkalai yake a kotun koli, don haka shari'u suna dadewa. Amma da zuwan shi din nan a shekara daya ya yi kokari ya cika gibin alkalan Kotun Kolin Najeriya. To daya daga cikin nasarar da ya samu shine ya ci gaba da tabbatar da cewar lallai taron da alkalai suke yi na karo ilimi an same shi, ya ma kara ma alkalan kudi yanzu ana jira ne kawai a tabbatar.
Waɗannan sauye da wasu lauyoyi ke ganin gwamnatin Tinubu ta kawo cikin shekara guda kuma basu hana lauyoyi irin su barista Suleiman Dilere gayawa duniya cewa shekara ɗayan Tinubu bata sauya komai a ɓangaren shari'a ba.
Na farko dai tunda wannan gwamnati ta zo ana tabuga-buga na tabbatar da cewa shari'a ko sashin shari'a ya sami tagomashin kansa yadda kudaden hukumar shari'a za a bata kudinta a dunkule, kuma har yanzu babu wani alaman yin haka. Gwamnoni yanayin da suka mayar da hukumar shari'a ya yi muni. Za a wayi gari a ce yau alkalin High Court saboda rashin man fetur da zai sa a mota a daga shari'un mutane su ba ɗaya ba, ba biyu ba, uku ba, an wayi gari alkali zai zauna ya yi shari'a yana kunna wutan haske daga wayansa yana ganin takardar da yake rubutu. Wallahi ba mu taba ganin irin wannan ba.
Shi ma dai barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce idan ma dai har akwai wani sauyi a bangaren shari'a to sai dai a jira a gani nan gaba.
To mu dai a gaskiya za mu ce ba mu ga wani canji ba ka barista yanda ya karbi gwamnati, kuma shari'a dai tana nan yanda take, muna fata dai mu ga an samu canji dai nan gaba.
Ina ganin ai an samu sauye-sauye tun daga lokacin shari'ar zabe yadda aka bar alkalin suka sakata suka wala.
To haka wasu sa su gani, wanda suke ganin sun samu nasara, wasu kuma suna ganin gaskiya a shari'ar zaben nan ba a yi yanda ya kamata ba, a ce dukkan zaben da aka yi na gwamnoni daidai ne.
To ko yaya al'ummar kasa ke ganin kamun ludayin gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu a bangaren shari'ar kasar?
Sunana Kwamare Dinusa. Alal hakika gaskiya mu komai shari'a a Najeriya an samu ci gaba, to ni ɓarnin kuma an samu na kasu.
Assalamu alaikum. Alhaji Danta ne bare an gwamma dubu. Dangane da shari'a a Najeriya gaskiya abin sai dai mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Illa iyaka kenan.
Sunana Hafsat Shaibu unguwar Iya Zaria. To a gaskiya a da ana yin shari'a ne musamman kaman irin zabi haka, ko da an je kotu ba za a ba mutum ba. To a wannan za a ce an iya gyarawa, amma shi ma ba duka ba.
Saniya kasuwar mata fintuwa. To bangaren abin da shafi shari'a ya daga cikin abin da sanya laifuka ke ta karewa kasar nan ba a samun ci gaba. Domin zaka ga an ce ga mutum an kama shi da laifi kaza amma wajen yanke mai hukunci daga bagana beli daga na magana hate warware.
Zaligin saka sai rai wajen nadin sabbin alƙalai da ƙarin girma ga wasu kuma na cikin abubuwan da suka sa barista Elzubar Abubakar Nana da cewa har yanzu dai wannan ciwo dake damun shari'a a Najeriya bai warke ba.
To da Bola Ahmed Tinubu yazo an dauki alƙalai an kai su kotun koli an dauke wasu daga high court an kai su kotun daukaka ƙara ta Najeriya an kuma dauki alƙalai a manyan kotunan tarayya ta Najeriya. To ko yanzu ka bincika zaka ga cewar an yi son kai saboda dangi ne aka daukaka zuwa kotun koli. Akwai waɗanda ma aka zarge su da badakalan wannan hukunce-hukunce da aka yi a siyasar da ta wuce amma an sa sunan su yanzu za su je kotun koli. In ka zo court of appeal akwai waɗanda ake tsammanin ba su cancanci a kai su ba amma an kai su. Wannan alƙalin alƙalai da zai bar aiki sai da ya ɗauki surukinsa ya sa a matsayin alƙalin da za su je a babban kotun tarayya ta Najeriya. Shi kuma ya ɗauki ƙanin shi wanda yake bin shi ya bashi yanzu shine auditor general na Supreme Court na Najeriya.
Duk da jinjinar da wasu ƴan Najeriya suka dinga yi wa gwamnatin shugaban ƙasa Tinubu game da shari'o'in zabe da aka yi a farko-farkon gwamnatin a shekarar bara, barista Suleiman D. Lere ya ce akwai wasu matsaloli kwance.
Lauyoyi da yawa ni ina daga cikin waɗanda kansu ya daure akan irin kwace-kwacen da aka yi musamman idan ka ɗauki hukunci na zaben da aka yi na jihar Plateau. Abin ya daura kai kwarai da gaske. In ka ɗauki halin da hukumar shari'a ta shiga cikin ta jihar Rivers abin akwai ban in ka dauki irin yadda kotuna ake tilasta musu suke abubuwan da bai dace ba to wadannan abubuwan suna da damuwa kwarai da gaske. Wanda aka rika fada wanda shine kuma zahiri cewa shi talaka fa ba shi da wani abin da ya rage mishi illa hukumar shari'a to yau ita kanta hukumar shari'an ita ma ga halin da ta shiga.
Da yake majalisar dattijan tarayyar Najeriya ta amince da ninninka albashin alƙalai a Najeriya yanzu ƴan Najeriya sun sa ido ne da nufin ganin idan shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai sa halewa majalisar da wannan bukata. Sannan idan ƙarin albashin zai ƙara inganta ɓangaren shari'ar da ake ganin yana samun tasgaro a wannan ƙasa. Isa Lol Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikra har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ganin birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawa ta dawo da kashi na biyu na labaran duniya.
‘Yan sandan Birtaniya na binciken musabbabin mutuwar wani mutum da ake zargi da taimakawa hukumar leƙen asirin Hong Kong. A ranar Lahadi ne aka bayyana mutuwar Trinket mai shekaru 37 a duniya a wani wuri a Maidenhead na yankin kudancin Ingila daura da arewacin birnin London kamar yadda sanarwar ‘yan sandan Thames Valley ta sanar. ‘Yan sandan sun ce sun gano gawa Trinket ne bayan da wani daga cikin jama'an gari ya kira ya sanar da su. ‘Yan sandan sun faɗa a cikin sanarwar da suka fitar cewa a halin yanzu ana ci gaba da bincike akan mutuwar da ya zuwa yanzu ba za a iya cewa ga musabbabinta ba. Mai bada shawara ta musamman kan kare aikata kisan kiyashi na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗi a jiya talata cewa akwai alamu da ke nuna an aikata kisan kiyashi a Sudan. Alice Indretu ta ce ba za a iya jirkinta bayar da kariya ga farar hula ƙasar Sudan ba. Ta ce akwai alamu da ke nuna tabbacin aikata kisan kiyashi a ƙasar ta Sudan kuma alamu na ƙara bayyana a duk rana. Indretu ta gabatar da jawabi a gaban wani taron kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na bikin cika shekaru 25 da yarjejeniyar amincewa da bayar da kariya ga farar hula a yankunan da ake rikici da kuma na cika shekaru 75 da kwatankwacin irin wannan yarjejeniya na babban taron Geneva. Ta ce ana kaikaitar farar hula ta Sudan, farar hular Sudan da dama bisa dalilan ɓangaren da suka fito.
Sharif kenan ta karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To Barkanku da madalla wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.60 sai kuma kilohertz 130 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a lokacin da ake so za a iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. To yanzu dai a nan Washington DC agogon mu na cewa karfe 1:14 na dare. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata mun so mu kawo muku rukuni na biyu na tattaunawar da muka yi da gwamnonin jihohin Jigawa Umar Namadi da Muhammad Nasir Idris na jihar Kebbi da Muhammad Umar Bago na jihar Niger da kuma mataimakin gwamnan jihar Sokoto Engineer Idris Muhammad Kofir. Bago ɗan bindiga suna yawan kisan sojoji a jihar Niger haka kuma suna ci gaba da wato cin karansu babu babbaka a yankuna da dama. Shin akwai wani abu da ake yi watakila don ganin cewa an yantar da wannan yanki da ke fama da matsalolin rashin tsaro?
To assalamu alaikum. Jihar Niger ita ne kasa ta kudu jihar girman fili da kasa da daji a Nigeria, kuma jihar Niger tana da border da Zamfara da Kebbi da Kaduna ta bangaren arewa. Saboda haka wayannan ƴan ta'adda din sun taho daga can wuraren Niger suke zuwa. Dalilan abu guda biyu. Na farko Fulani masu kiwo a kashi 10 kashi 5 duk a Niger suke a Nigeria. Barayin shanu sukan zo su kai musu hari don su karɓi shanayensu. Bayan haka muna da dajika dewa wanda ba taba noma su ba dewa sosai an koro su suka musu boya cikin gajeji. To sojoji Nigeria suna kokari sosai ta wannan bangaren, to akan samu nasara sosai, amma su ma wayannan ƴan ta'addan suna da hannu da ƴan Boko Haram da ISWAP suna cikin wannan dajin. Sukan samu nasara a lokaci akan sojojinmu na Nigeria da jami'an tsaro, amma alal hakika an yi nasara sosai a cikin dajikan namu.
Wasu na ganin ma akwai yankunan da har yanzu kamar sun ɗan fi ƙarfin gwamnati, kamar ba gwamnati take da cikakken iko akan su.
A'a, babu wannan a Niger. Mu yanzu gwamnati dajin nan duka baki da nome shi muke yi, saboda haka idan mun noma dajin mu ga yanda za su aboye. Saboda haka gwamnatin jihar Niger ta nema hannun ƴan kasuwa da mutane maza da mata, an sa hannu muna nan muna noma daji saboda mu samu neman mutanen mu inganci, kuma mu samu mutanen mu a banye. Saboda haka a arewa gabaki ɗaya muna ganin cewa idan wannan hubbasa da muke yi na maganar noma idan ya daure, insha Allah wannan masifar ma da ake ciki gabaki ɗaya za a samu waraka a cikin maganar.
Na'am, to bari mu je ga bakin mu da kuka shigo domin ba ku dama na gabatar da tambayoyi ga manyan bakin mu, sai ka gabatar da kanka tukunna.
Assalamu alaikum. Sunana Tijjani Muqaddas, kuma ni dan gwagwarmaya ne a bangaren ilimi a Najeriya, sannan ni ne yake wakiltar Najeriya a shirin Humphrey Fellowship na wannan shekara a nan Amurka. Tambaya ta ga gwamnati na Jigawa. Mai girma gwamna ya yi bayanin yadda aka ware kuɗi sama da kaso 30 a ɓangaren ilimi. Wannan ba ƙaramin abu ba ne, kuma abin a jinjina gwamna ne. Bayan haka ‘ya’yana guda uku din mata ne, ke sa yake da sha'awa a kan ilimin ‘yan mata. To ban san me mai girma gwamna yake shiri a kan ilimin ‘yan mata a Jigawa State ba. Sabida idan ka duba Jigawa kamar kowace jiha a arewacin Najeriya, za ka ga yara ‘yan mata suna ta tallace-tallace lokacin da ya kamata su kasance suna makaranta. Wannan kuma babbar matsala ce ga tsaron mu a Najeriya. Sannan sai tambaya ta biyu ga mai girma gwamna na Kebbi, kamar yadda ya faɗa bai yadda da wannan wannan kididdiga ba ta yaran da ba sa zuwa makaranta. Ko ma yaya ne, lalle akwai yara da ba sa zuwa makaranta a jihar Kebbi, ba ma Kebbi ba, duka arewacin Najeriya. Kuma wannan kalubale ne sosai a bangaren ilimi a Najeriya. Sannan ya yi bayani akan yadda almajiri education da sauransu. To, ga shiri da ya zo da shi na almajiri, ta yaya wannan shirin zai sha bamban da shiri na baya, domin an zo da shiri da yawa irin su lokacin mulkin Jonathan da su shiri na UNESCO da na UNICEF akan an kawo ƙarshen wannan matsala. To, ta yaya shirin ka zai sha bamban da waɗancan shiri na baya wanda ya gabata?
To, muna godiya kwarai da gaske. Bari mu fara da gwamnan Jigawa domin jin amsar da tambayar da aka yi masa.
To, alhamdulillah, mu a Jigawa ilimin mata ana bashi wata daraja ta musamman, domin ilimin mata a kyauta ake tun daga primary har university. Duk yarinya da take Jigawa in za ta je makaranta tun daga primary school har university, kyauta ne gwamnati ke biya mata. So, kaga wannan wani mataki ne da aka dauka domin inganta harkar ilimin mata. Domin mu ƙara sanin cewa wannan kwanan nan mun tura yara kusan 160 da suke Sudan, muka dawo da su, muka kai su Cyprus, waɗansu muka kai su India. To, daga cikinsu wannan yaran kusan 160, kusan yara 100 daga cikinsu mata ne. Babu wani yaron da outside da aka gani mace, duk da take tallan nan, akwai abubuwan da muka sa wanda yake, akwai a lot of incentives da aka introduce a system din. Akwai wani incentive da muka yi na dan modi student care, wani sabon shiri ne wanda yake yana bin yara da suke outside school. Miye dalili? Idan ba su da uniform ne, gwamnati za su dinka musu uniform ta ba su je makaranta. Sannan kuma ka san cewa ko school shirin ciyar da abinci da aka yi na gwamnatin tarayya wanda yake za a dawo da shi, Jigawa ce kadai a jihar Najeriya bayan gwamnati ta yi aji 1, 2, 3, Jigawa ta yi 4, 5, 6. So, duka waɗansu abubuwa ne da aka yi a jihar Jigawa domin a tabbatar cewa an inganta harkokin ilimi, kuma an rage yara da suke gudu daga cikin makaranta.
To, madam, labarin mu je ga wanda mai tambayar mu na gaba. Za mu aje tambayar har sai mun kai ga gwamnan jihar Kebbi, watakila ina lokaci sai ya haɗe biyu ko kuma ya game su duka.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Nasa'i Khalil. Na tambaya ta ga gwamnan Sokoto shine, especially a harkar tsaro, na san cewa muna da matsala tsakanin bodan mu ta Niger da Sokoto, kuma ana samun yan harin bindiga suna haurowa, suna zuwa suna yin wayansu wato laifuffuka a cikin abin nan din musu koma. So, menene mai girma mataimakin gwamna suke yi a gwamnatin su domin cewa an dakatar da wannan matsalar, an yi kuma da abin da ya kama ya dace a yi domin abin nan? Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum salam.
To, alhamdulillah, kamar yadda ka tambaya aka magana na issue na border security, muna da program wanda muke yi tsakanin mu da mu da UNDP. Akwai abin da muke yi yanzu haka, suna aiki a Ilila local government, wanda daga nan Ilila local government ya shafi wannan border ta mu ta Gudu, Ilila, Gada har zuwa Sabon Birni. Dama waɗannan su ne major local government border area wanda muke da su. Kuma abin da ke faruwa a tsakanin mu da Niger, alhakikanin gaskiya ba daga Niger ake kawo mana hari ba na yan ta'adda, amma dai ana hitowa daga makamai ta Niger, because duk sanda wani za su iya shigowa da wasu makamai, kuma duk makaman da ake kama a Sokoto za a ga an horo da su ne daga Niger, ba an ɗauko su ba ne an taho da su za a tayar da su can. Za a gani daga Niger ne aka ɗauko makaman a shigo da su, tun da Sokoto zaman ta boda ya zama nan sun samu access da suke iya shigowa. Kuma 'yan ta'adda da awon nan wuri akasarin duk 'yan ta'adda da ke mana ɓanna tsakaninmu da mu da Niger ɗin, za ka fahimci suna cikin dajinmu ne na Sokoto tsakaninmu da Zamfara da Katsina. Majority wanda ke wannan ta'addancin nan ne suke. Kuma abubuwan da gwamnatin jiha take yi daga ciki zuwa wannan gwamnati, samu gaga dai ta sai motoci na taimaka ma jami'an tsaro wanda mun raba su ko ina, an ba kowane division, sannan an ba Air Force, an ba Army, an ba Civil Defense, an ba DSS ma, duk cikin gwamnati da gwamnati ke yi. Mun zo mun ɗauki yaranmu da ke tare da mu don su taimaka wajen ba da information da kuma ya kauna ta'addanci, su ma mai girma gwamna a yi training da fiye da mutum 2,000 waɗanda su ma an sai musu kayayyakin aiki, mashinoni na hawa su yi wannan aiki da kuma motoci. So, duk yana cikin wannan dai aiki da ake yi don a samu sauki ga yanayin wannan tsaro saboda duk abubuwan da muke tattaunawa a kodin shi muna faɗa mutane sai an samu tsaron nan ne sannan duk saura su bai waya to yana cikin abu gaba na gaba gaba gwamnatin jihar Sokoto.
Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga abokan aiki Haruna Shehu Maraban Jos da Grace Oyenibi da ma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar wannan tattaunawa. Sai kuma Dali Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Saminna da muku sallama daga Washington DC.
Madalla a gaira dan mutan sanyin na kafin mu kai ga shin mu gaba ga wannan sakon.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya fabata, don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai dan hazo mai dan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausaservice@voanews.com. Sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
To da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma wannan karan a takaice.
To sarfilo a takaice a ranar Talatan nan ne dakarun Isra'ila suka kai wani mummunan hari akan mayakan Hamas da ke kudancin Gaza a yankin Yahudawa 'yan kamauri zaune na gabar kogin Jordan. Yayin da ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya yi fatali da yunkurin babban mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuffuka ta duniya da ya nemi warantin kama Gallant din da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu. Jami'an lafiyar Palestine sun ce dakarun Isra'ila sun kashe mutane 7 lahira a yayin harin a birnin Jenin da ke gabar kogin Jordan, inda shugaban asibitin gwamnati na Jenin ya ce ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe ɗin likitan tiyata ne a asibitin. Majalisar Dinkin Duniya ta dakatar da raba abinci a Rafa da ke kan iyakar kudancin Gaza sakamakon ƙarancin abinci da rashin tsaro. Wani mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya Stephen Dujarric ya faɗa a yau Alhamis cewa ba a iya sanin cibiyoyin raba tallafin abincin na hukumar samar da abinci da Majalisar Dinkin Duniya da hukumar kula da 'yan gudun hijirar Palestine sakamakon barin wutar da dakarun Isra'ila ke yi a Rafa. Majalisar Dinkin Duniya ta ce kimanin mutane miliyan guda da 100,000 na fuskantar matsananciyar yunwa. Hanya ɗaya tilo da a can baya ake bi wajen shiga da kayan agaji zuwa Gaza ta Rafa da ta tsallaka cikin Masar tuni aka rufe ta tun a ranar 6 ga wannan watan na Mayu. Haka zalika babu wata motar ɗaukar kaya da ta bi ta gajar da Amurka ta gina da kayan agaji zuwa Gaza cikin kwanaki biyu. Prime Minister India Narendra Modi ya tsokano cece-kuce sakamakon magungunan ƙin musulunci da ya rika furtawa tun bayan soma kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisar ƙasar a watan jiya. Duk da shike dai ba Modi bane kadai ya rika barin irin waɗannan maganganu da ka iya haddasa fitina game da musuluncin. Manyan 'yan jam'iyyar samai mulki ta Bharatiya Janata BJP sun rika sakin irin waɗannan maganganu na ƙin jini a yayin da jam'iyyar ta sake neman kafa tarihin sake lashe zaɓe a karo na uku a ƙasar. Tun bayan makonni hudu da fara kada ƙuri'a a ranar 9 ga watan Afrilu, wata hukumar binciken ƙwaƙwaf Hindutva mai mazauni a Amurka ta tattara bayanai akan ɗaruruwan tarurrukan gangamin siyasa da jam'iyyar ta BJP ta rika gabatar da fitattun 'yan takarkarinta da suka rika jefa kalaman tuzarci ga musulunci.
To madalla ga sheki masu sauraro baki da abin da ya sauke nan a shirin mana yanzu sai kuma an jima ka 'yan da hantsi.
za mu sake da muku maimaitin shirin. Domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya, sai a zurci shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma shafin mu na kafofin sada zumunta. Yanzu kan amaradin Hawwa Sharif da ta gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni har ma da injiniyan mu ne Mr. Jimmy. Misal Fil Hashin kuma da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa. Nyanji makadan da hansi. Assalamu alaikum.